This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makere ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 13 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine. Sannan sojojin Amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya Talata a Syria.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Transparency International ta gargaɗi mahukuntan jamhuriyar Niger da su soke yarjejeniyar gina matatar man fetur da suka cimma da kamfanin Zima na Canada.
Kamfani ne wanda bai son ya biya lango na gwamnati, bai son ya biya hakkin jama'a. Ƙaru waɗanga kamfanoni wanda ba su aiki da haske, su suna aiki da cin hanci da rashawa.
A Najeriya kuma gwamnatin ƙasar ce take bayyana damuwa akan rashin tabbas na ayyukan haƙoɗanyen mai, wadda ta ce yana shafar kasafin kuɗin ƙasar na bana.
Abin duk da ya sa tunanin hakan za ka faru, za a samu ci ba baya a game da haƙo mai bai wuce labarin siyasa ba. Amma duk wannan idan aka ce jihar Rivers ta zauna lafiya, ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai duba yadda iyaye za su ba da kyakkyawan tarbiyya wa 'ya'yansu. Bayan haka kuma muna ɗauke da ra'ayoyin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargaɗin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutanen kuma 15 sun samu raunuka a harin na sama, wanda ya biyo bayan wani mummunan lugudan wuta da Isra'ila ta yi jiya Talata. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi ta kafar Telegram cewa harin da aka kai a tsawon daren ya biyo bayan wasu bayanan sirri kan wuraren ɓoye makaman Hezbollah da kuma cibiyoyin bayar da umarninta da ke da hiye wata muhimmiyar tungar Hezbollah a Beirut. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine da dare, ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa na tasoshin jirgin ƙasa na tsawon sa'o'i. Serhiy Popko, shugaban rundunar soji a birnin Kyiv, ya ce sojojin Ukraine sun tarwatsa makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da dama. An gano cewa Rasha ta yi amfani da nau'ukan makamai wajen 96, ciki har da makaman kakkaɓo jiragen sama da makamai masu fuka-fuki waɗanda wasu jirage suka cillo su, da makami mai linzami samfurin Iskandar M da jirage marasa matuƙa samfurin Shahid, a cewar rundunar sojin Ukraine ta kafar Facebook a yau dinnan Laraba. Sojojin Amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya Talata a Syria kan wasu wurare na wata kungiya mai samun goyon bayan Iran, a cewar rundunar sojin Amurka, inda wata cibiyar bibiyar yaƙi kuma ke cewa hare-haren sun yi ajalin mayaƙa 5. Farmakin martani ne na wani harin roka da aka kai kan sojojin Amurka a ƙasar, a cewar babbar cibiyar bayar da umarnin soji CENTCOM a taƙaice. An auna wuraren kan wato wuraren ɓoye makaman ƙungiyar da kuma hedkwatarta a matsayin martanin harin roka da aka kai kan sojojin Amurka, a cewar CENTCOM, a wani saƙon da ta sa a kafafen sada zumunta amma ba tare da ambatar sunan kungiyar ba. Babu wani lahani da aka yi makaman Amurka, kuma babu wani sojin Amurka ko na kawance da ya samu lahani a wannan harin, a cewar CENTCOM.
To, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, kungiyar Transparency International ta gargaɗi mahukuntan jamhuriyar Nijar su soke yarjejeniyar ayyukan gina matatar mai da suka cimma da kamfanin Zimar na ƙasar Canada, bayan da ta ce bincikenta ya gano cewa Zimar na daga cikin irin kamfanonin nan da ke kewaye hanyoyin biyan haraji. A sanarwar da ta fitar, kungiyar ta ce akwai buƙatar hukumomi su gudanar da bincike don gano abubuwan da ke ɓoye na wannan kwangila da take zargi ba a rasa alamomi na cin hanci tattare da ita ba. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai silimin Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwangilar biliyan ko kuma miliyar aƙalla 600 na kuɗaɗen sefa ne aka sanar cewa an bayar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin gwamnatin Nijar da Zimmar Canada domin gina matatar da za ta rinka tace ganguna 100 a kowace rana, haɗe da wani katafaren ɗakin binciken kimiyyar man fetur a Doso. Sai dai Transparency ta ce a bayanan da ta tattara daga 'yan Nijar mazauna Canada da ma waɗanda aka jiyo daga kafafen ƙasar na nunin Zimar ba shi da ƙwarewar gudanar da irin wannan gagarumin aiki. Saboda haka ƙungiyar ta shawarci gwamnatin Nijar ta soke wannan kwangila, kamar yadda za a ji daga bakin shugaban ƙungiyar Mamman Wada a sanarwar da suka fitar.
Zimar tana halaga da Paradis Fiscal na Ilkaiman, wato inda ake kai kuɗi ne wanda ba na ƙware ba ne. To, duk kamfanin da ke aiki da Paradis Fiscal, wato kamfani ne wanda ya goce ma dokokin ƙasa, dokokin na duniya. Shi ya samu ka ce wannan kwangila da aka ba Zimar a soke ta, a nemi wani kamfani na gaske.
Haka kuma Zimar Canada na daga cikin kamfanonin da ake zargi da kewaye hanyoyin biyan haraji, inji Transparency. Abinda ke zama manuniyar da ke fayyace alamun cin hanci da karɓar rashawa a harkokinsa.
Ya kamata a ce an yi bincike, an san ko su wane ne waɗanda suka sa hannu aka yi wannan aiki da Zimar. A kai su gaban koti, a yi musu shari'a kamar yadda dokokin ƙasar Nijar suka ce. Bai kamata a ce ba ana barin mutane suna abin da su ga dama da kayan jama'a. To, wato kamfani ne wanda bai son ya biya lango na gwamnati, bai son ya biya hakkin jama'a. Kairu waɗanga kamfanoni waɗanda ba su aiki da haske, su suna aiki da cin hanci da rashawa babba.
Na tuntuɓi sashen labarai a ofishin ministan man fetur domin jin martanin hukumomi kan waɗannan kiraye-kiraye na ƙungiyar Transparency. To, amma an buƙaci in ba da lokaci a sanar da ministan, daga bisani za a waiwaye ni. Sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a tuntuɓe ni ba. Kwadake wani ɗan fafutuka Muhammadu Ciroma Aisami, wanne shi ma ke nuna rashin gamsuwa da ƙwarewar Zimar, ya ce akwai alamun ƙorafin na jama'a ya shiga kunnen da ya dace.
Labarun da muka samu, su da kansu shugabanni sun yi niyya ta su yi bincike a bisa wannan kamfani na Zimar. Tunda saboda Allah, shi wannan aiki na gina matatan mai kona hakoman fetur aiki ne wanda an san su kamfanonin da suke iya wannan aiki, ɗan tsararru ne a duniya. Amma shi wanga kamfani na Zimar gaskiya kamfani ne wanda bai hidda sunan shi ba a game da wannan aiki na gina matatan mai. Muna ganin yana da kyawu a bincika.
A watan Oktoban da ya gabata ne, ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi a madadin Firayim Minista ya saka hannu kan takardun yarjejeniya da Zimar Canada, wacce a ƙarƙashinta gwamnatin Nijar ta aminta da kamfanin a matsayin wanda zai gudanar da ayyukan gina wannan matata. Ko da yake a jawabinsa na wancan lokaci, ministan ya tabbatar da cewa Zimar amintacce ne, ɗan ƙasa na da tababa game da wannan kamfani da ke ci gaba da zama abin muhawara a kafafen sada zumunta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Suleiman Mumuni Barma, yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To, baba, shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden da shugaba Prabowo Subianto, wanda ya kama aiki kwanan nan, sun yi zagaye na 75 na bikin kulla dangantaka tsakanin Amurka da Indonesia a fadar White House, inda shugaba Subianto ke cewa:
I will work very hard to strengthen Indonesia and United States.
Shugaba Subianto yace zan yi aiki wurjan jan wajen karfafa dangantakar Indonesia da Amurka. Shi ma shugaba Biden ya ce yana so ya ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu ne ta wajen yada manufar buɗaɗɗiyar cuɗanya tsakanin yankin India da Pacific. A shekara ta 2023 ƙasashen biyu suka zurfafa dangantakarsu zuwa wata gawurtacciyar hulɗa mai muhimmanci wadda ita ce ƙololuwar hulɗa tsakanin ƙasashe ƙawaye waɗanda babu wata yarjejeniya tsakaninsu. Biden ya ƙara da cewa
deepening our comprehensive strategic partnership that includes
Biden yace zurfafa muhimmiyar dangantakar mu din ya hada da zurfafa hadin kanmu ta fuskar tsaro zamu kuma tattauna kan kalubalen da duniya ke fuskanta ciki har da batun Gaza da tekun kudancin China.
A gaida Ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Gwamnatin Najeriya ta ce an shiga wani hali na rashin tabbas na ayyukan haƙo-ɗangen man fetur, wanda kuma ta ce hakan yana shafar kasafin kuɗin ƙasar na bana. Najeriya ta ce za a ci gaba da zama a cikin wannan hali, misali la'akari da kalubalen lalacewar na'urorin aikin man da kuma matsalar tsaro a yankin Niger Delta. Ga dai rahoton da Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana daga wannan yanki.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da cewar za a shiga wani yanayi na rashin tabbas musamman dangane da harkokin ayyukan haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta, ko da yake dai harkokin ayyukan man ƙasar a ƙarara ciki yake da ƙalubale mai yawa da ta kai ga shafar kasafin kuɗin ƙasar na shekara-shekara. Wannan yanayin dai zai ci gaba a ƙasar yayin da ƙasar ke fuskantar ƙalubalen tsaro, inda kuma aka tabbatar da cewar kayayyakin ayyukan haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta sun riga sun tsufa tare kuma da soma kasawa. Sannan kuma ga ta'annatin 'yan bindiga masu fasa bututun mai tare kuma da tace shi ta bayan fage wanda barayin mai ke yi. Kan haka ne ya sana tuntuɓi wani ƙwararre kan harkokin ɗanyen mai a Najeriya, Malam Ya'ubabura, kan wannan bayani mai tsoratarwa da gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi da bakinta. Ya ce
abin duk da ya sa suke tunanin hakan za ta faru, za a samu ci ba baya a game da haƙo mai bai wuce lamarin siyasa ba, sai game da zancen infrastructures wannan duk ba haka bane ba. Duk inda rijiyoyin man nan suke, ai akwai pipeline ɗin da yake ɗauka, ake tafiya da su can Central Pool, inda za a je a tara su sannan a ware ruwa da ƙasa da menene, wannan kuma duk DPR ce take wannan abubuwan. To saboda gaskiya da aka samu a huda na a huda can ko menene, amma duk wannan idan aka ce jihar Rivers ta zauna lafiya ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba. Ka gani ga wannan kenan. Sai kuma zancen ai shekara da shekara an san ana tafaman satar mai, gwamnati ce ba ta son ta gama da duk waɗannan, domin menene masu satar man nan an san su sanannu ne, fitattu ne, kuma sannan ba za a iya taɓa su ba.
Dangane da matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar ya taimaka ƙwarai musamman wajen kawo naƙasu ga harkokin kamfanonin mai da ke aikin haƙarɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Dr. Kabir Adamu wani ƙwararre ne kan harkokin tsaro a ƙasar ya ce
duk abin da za a ce zai shafi kusan kashi 80 na tattalin arzikin ƙasa, to abu ne wanda kusan ya shafi tsaron ƙasar, ya shafi ainihin makomar ƙasar. To an wayi gari saboda wayansu dalilai da yawa, dalilai wanda suka hada da rashin ingancin gwamnati, rashin tsaro ingantacciya wadda za a iya dogara a kai, da kuma halaye na mazauna wurin da yawan makamai. Dukka saboda waɗannan dalilan za ka ga inda za a nuna maka taswira na yadda ake satar mai a yankin nan Niger Delta, abin sai ya baka tsoro.
Najeriya dai na hasarar dimbin dalolin Amurka kan barayin mai da ke fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ma Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Shirin ya sauke zango ne a kasar Ghana inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwanullah Mukhtar Abbas daga Accra ya tattauna da ƙwararru kan tarbiyyar ƴaƴa.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara dan tana cikin bauta.
Ga Ridwanullah da tawagarsa.
Yau kuma Ubangiji Allah ya saki hada mu a cikin wannan shiri na zamantakewa. Yau akalan shirin zai mai da hankali ne akan matasa ko kuma in ce yaranmu. Waɗannan matasa tun suna yara lokacin da muke ba su tarbiyya, muke horar da su har su kai matsayin matasa lokacin da muke bukatan cin amfanin su. So da yawa sai mu taras ƴaƴan namu sun karkace akan tarbiyyar da muke ba su, ko kuma sun karkata akan hanyar da muke son su. Dukkan mun lura daga cikin nazarce-nazarce mu cewa yana fitowa ne daga tushe tun lokacin da ake ba su tarbiyya. Tare da ni domin tattaunawa akan wannan maudu'i akwai
Mutawakkil Muhammad Karki,
sai kuma Hajiya
Hafsa Kadir English,
a jarida. Tare za mu tattauna a cikin wannan shirin. Ina muku barka da zuwa wannan zauri.
Barka ka da zuwa.
Komi ana farawa ne da mace, sai sa bari mu fara da Hajiya Hafsat. Hajiya Hafsat, kin ji shin fidin da nayi? Lokacin zaɓe gashi ya karatu, yawancin lokaci ƴaƴan su ne ake turawa suke tayi da hankali, su ne ƴan barandan siyasa ko ake faɗi yawa. Shin ƴaƴan mu duka ke yi ba, amma akwai tsagerar da suke yi. Ina so mu dubo daga tushe. Wannan duka ya samu mazaudi ne tun a lokacin da muke ba yaranmu. Wani irin tarbiyya ne muke ba yaranmu har yake kaiwa wasu suke fantsarewa haka? Shin muna ba su tarbiyyar da ya dace, ko kuma dai a'a da saurari na aka ba?
To, assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan shiri na zamantakewa. To, game da wannan shine gaskiya tushen abin ya fito daga gida ne. Tun farkon tarbiyyar yaro. Kuma mu sani cewa Allah ya ba mu kiwo. Mutum an baka ka tarbiyyatar da shi tun a cikin ciki ma ne ake so ma tarbiyyar yaro.
Yaron da Allah ya ba mu.
Kwarai. Saboda yanda kake ci, yanayin cinka, yanayin shanka, yanayin mu'amalanka kai da kanka, to misalin mace tun wannan wurin kike fara nuna tarbiyyar ma da kike ba da
tun lokacin dan nan.
Kwarai. Domin idan mace kika zama mai asha,
na'am,
kika zama mai shaye-shaye, kika zama wanda ma ba ta da tsafta, to ki san kaman cewa abinda ma da ki haifa haka za ki zo ki tabbiyar da yaro. Kuma haka kazalikan idan kai ma uba, ka zama ba mai tausayi ba, domin an ce mace ma ka zauna da ita da tausayi da soyayya. To in baka tausaya mata ba, ka ga abinda ke cikin cikin ma ba za ka tausaya mai. Domin yawanci ana iya a haifi yaro sai ka ga uba ma bai san yanda zai kula da lamarin yaro ba. Wani uban riƙon yaro ma bai zai, wani na nan ya kaman yana kyamatan abin da aka haifa masa, ba zai irin kawo yaro jikinsa yana lallashinsa ko yana lallashinta, inda yake kawo shakuwa tsakanin mahaifa kenan. Kama ita uwa da kuma aka ce ita ce makaranta ta farko, dole idan ɗa ya fito, ciyarwansa, suturarsa, tsaftansa, kominsa ke da ki so mu koya masa. Yanda mu'amalan ki dai tafi tare da yaro, shi zai bari yaro ya ji daɗi ya san kamar yana tare da uwa. To amma idan aka samu uwa ba mai kula bane, uba kuma ba mai kula bane, wannan abinda aka ce an ba mu kiwo ne wata rana an tambaye mu wannan amanan da aka ba mu, she yaya muka rike wannan amana? Za a samu uba yana da rago, yana kiwon rago, muddin bai ga rago ba har zuwa da yamma hankalinsa ya tashi. Wurin ciyarwan ragon yana kokari ya je ya samu ma rago ciyawa ko hatsi da zai bashi, amma dan da aka haifa wani uban ba ruwan shi. Haka zalikan makwancin ragon ya tsaftace wurin da abubuwa, amma dan da aka haifa ba ruwan shi da shi. Kaga uba, ya kamata a ce uba muddin da namiji ne ya kamata yana kusa da kai, amma muddin aka samu uba kana zaune gaban yaro, kai ne mai shan taba, kai ne mai ashar da mutane unguwa, kai ne mai dukan matanka, kai ne mai zagi, kai ne gaka abinda bai dace ba kana yi, to kana koya wa yaron nan mugun hanya da dai shi kake. Haka zalika ke ma uwa, in kin tashi baki janyo yarki mace kusa da ke ba ta zama kawaiki, kina tarbiyyata da ita, kina nuna mata abinda ya dace ta hanya madaidaici, ko da girki kike yi ta zo ta zauna kusa da ke yarinya kankanuwa. Haka kazalika yana fitowa wani gidan ma, in manya suka shigo gidan mata ana magana, yarinya ta shigo ta fita, babban mace da ta kalle ta kawai kallo kawai ta san abin da take fadi. Kun ga tarbiya kenan, kuma yanda yarinya za ta yi sutura da komi ke mace ke ya kamata ki. Amma muddin muka bar yaran mu tsagaga aka samu mace mai iya maganan batsa, gata da tsinuwa, gata da ihu anguwa, kowa na kai, to kin gani wata ma hatta ce ba san ni ba, ai ni ce kaza, to ai baki tarbiyyata da yarki ba. To annan ake samun gurbatan iyali.
Al'ummar da ke da bambancin addini da ma kabila ne, al'adu da mabatin jinsi na nan muna da su jingim, iya zami mu dakile matsalolin nan kar su zo su rusa mu.
Aji ya bari daga nan na gade kusan minti goma, kusan dukkan abin da zamu tattauna kin dauko su kin tabo su, zamu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tsitsike su. Amma ko kana da wani abin da kai kuma za ka kara daga
ayyuka? Ina alfan maganar Hajiya da ta yi, na ji daɗin maganar Hajiya ƙwarai da gaske, don abin da malam Bahaushe na wani magana, wai in ka ga abu ya gurɓata to ka fice gida. Ɗan Hausawa da can sun ɗauko wani ta'ada da iyaye murkakanninmu, aure ma in za a yi sai an bincika gidan da mata za ta fito, ƴar wace ce wani gidan ta fito, tukunna a auren ma da ɗaya. To ashe ko kakannin nan namu fa sun gano wani abu ne na Islama, suka ɗau wannan abin nan, amma yau dun watsar da shi, dun ba wannan abin da ake a ciki. To akwai wani abu da Turawa ke yi da mu ne Annabi ya bamu, amma ce muka zubar da shi bayan mu. Meye shi? Kamar da Hajiya ta faɗa, ta ce a ta maganan banza tsakanin mata da miji gaban yara ka kiyaye. In matarka ta ɓata ma rai, ‘ya’yanka na zaune, to ina haƙuri ko ka ɗau yaran nan ka ce ku je ku so min abu kaza, sai ku faɗa da matarka. Yanzu muna yi? Ba ma yi. Sai ka yi ashar, matarka ta yi ashar gaban yara, da yara ba za su tashi.
A ce kuma yaran nan kwanyansu kamar kwamfuta ne. Daga maganar Hajiya, wai tun daga ciki.
To ake
ne yaron na ciki yake samun tarbiya daga abin da ke faruwa surroundings
shi,
yana affect wannan yaro. Kai kuma gashi kamar ka jaddada
ya irin wannan magana, sai sa nace naji dadin maganar da ta yi, ta tabo min inda nake so ta ba. Ka ga ya mace tana ta ashar gaban namiji, yara na zaune, shi kuma namiji yana gani shine babban gida, da an tabo shi kuma rai ya baci, yanzu ya amsa
ya zama bindiga.
To ka gani, to me yasa ba za mu dau wannan abin da iyayenmu nan ke yi ba? Shi ka ga ba da na kallon TV, ana abin da bai dace a talabijin ba, baba na zaune, uwa na zaune,
shi wannan fagen sun bangaren turawa developed countries
su suka kawo mu da musuluncinmu da zamantakewarmu na Hausa ya ratsa jikinmu me yasa ba za mu yi ba
su aqidansu wai karka kashi television amma abinda ake nan ka gwada ma yaran ka bari ya san menene ake yi amma shi fa bai kai a ce ya shiga wannan fannin ba lokacin sa bai kai ba da iyali
da kai koyansu a gidanka ka kaman ni yanzu haka yara da suke under 7 years
yes
ba sa kallon TV shi ne cartoon
na'am
yanzu haka kai jikokin ka wurina yaro in bai je makaranta ba ko wani abu yana gida to wallahi ko na kunna wani station sun kace sun koma cartoon
yes sun saba
wallahi akwai jikan kadai yanzu haka ya ayi zauna kan cartoon for more than 12 hours sai na zo na kasance ma idan shi side din sai
ya dame shi
to why not mu yi wannan abin mu reni yara da tabi'an kirki ya za mu samu irin wa'annan ɗan daba
yanda ka samu dama ajiya
cartoon sun nan da kake akwai cartoon akwai cartoon sun da bai da kyau
kamar NBC NBC ba sa irin na iskancin nan na Saudiya din nan shi kawai nake ba yara na
shi ya kamata a fahimta
da mutane ka samu abu mai kyau ka rainar da ka tabbatar da yaranka.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanul La Mukhtar Abbas daga Akran ƙasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
To madalla ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana.
To sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa muna kira ga shugabanninmu na Afirka da cewa maimakon nazarin yadda alaƙa za ta kasance tsakanin ƙasashenmu na Afirka da Amurka biyo bayan galabar sake dawowa kan kujerun shugabancin Amurka da Donald Trump yayi da zai fi kyau kuma yi da hankali wajen yi mana ayyukan da suka sa muka zaɓe ku domin Amurkawa ne suka zaɓi Trump kuma su zai yi wa aiki ba wai 'yan Afirka ba a don haka ku daina ɓata mana lokaci. Sai saƙon Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina wanda ya ce salam biyoyi Hausa fatan alkhairi gare ku. Bayyana yawan bashin da ake bin Najeriya wanda ya kai kimanin naira tiriliyan 71 sai mu ce can ga sagada. Mude fatanmu Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su dawo da kima da darajar ƙasarmu Najeriya. Sai saƙon Sama'ila Agnes Malafaturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar wanda ce gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar muna marhaban da ciwo bashin dala miliyan 511 a bankin raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka wato BAD ganin cewa ciwo bashin ya ta'allaka ne akan ci gaban al'ummar ƙasa kama daga batun samar da ruwan sha magance fannin ilimi da batun inganta tsaftar muhalli da sauransu. Allah ya taimaka.
Amin summa amin. Yanzu ko ga Ibrahim da takaitaccen labaran duniya.
To baba a takaicen mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinar Laraba sannan rundunar sojin Isra'ila ta saki gargadin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutane kuma 15 sun samu raunuka a harin saman wanda ya biyo bayan wani mummunan lagudin wuta da Isra'ila ta yi jiya Talata. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka a kan Kyiv babban birnin kasar Ukraine da dare ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen karkashin kasa na tasoshin jirgin kasa na tsawon
wato mu samu mu kawo muku shiri na gaba idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma wato Des McConnell wadda ya taimaka muka gabata iyakawo muna muka shirye shirin da kuma Mr. Loves wanda ya danna mana na'urori baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.